الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى جوات رمضان جرمائي كي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دقليه دو دار بإن باكوي وان دي داتي دا شرين دا شدا جوات بيو شكرا تا دبو بيو دا شرين دا شدا بلادية هي هو النبي إيسا دا مريم عليه السلام Allah subhanahu wa ta'ala ya sake hada mu a wannan bagire mai albarka domin gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar yadda aka saba. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaka da fahimtar abin da yake daidai da kuma fadar abin da yake shine daidai da kuma ba mu ikon aiki da shi. Allah ya karbi ayyukanmu da muke gabatarwa, kusakuranmu Allah madaukakin sarki ya yi muna afuwa. Idan ba a manta ba, jiya mun kammala tafsirin sura ta farko, wato suratul Fatiha. Yau insha Allah ta'ala za mu dora wato da sura ta biyu a tartibin Al-Qur'ani ya girba. Ita ce suratul Baqara, kanta yau za mu tashi insha Allah ta'ala. Wadaka a ramma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
To kamar yadda aka ji Alaramma ya karanta ayoyi na farko na wannan sura mai albarka mai suna suratul Baqara, wanda ambace ta da suratul Baqara saboda ambaton lafazin Al-Baqara ya zo a cikin sura din. Haka kuma wannan suna ya tabbata a hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ambatonta da wannan suna kamar yadda bayani zai zo. So wannan sura zamu ga ita ce ta biyu bayan suratul Fatiha, da ita ce sura ta biyu a tartibin Al-Qur'ani mai girma, wato abinda ake kira da at-tartibul mushafi. Idan ka buɗe Al-Qur'ani sura ta farko da zaka fara gani ita ce suratul fatiha me bi mata ita ce wannan sura din suratul baqara akwai kuma at-tartibun nuzuli wanda shi ma za mu yi bayani akan sa to wannan sura sura ce wadda an saukar da ita ne a Madina wato bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kusan duk malamai sun yi ittifaki akan haka Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala littafin sa Fathul Bari yana cewa wannan sura suratul baqara ta sauka ne a Madina da ittifakin malamai haka daga cikin malamai akwai al-Mawardi rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa an-nukatu wal-uyun shima ya hakaito ijma'i cewa wannan sura an saukar da ita ne a Madina wato bayan hijira haka ibnu ashur a tafsirin sa at-tahrir wat-tanwir shima ya nakalto ijma'i haka jamaluddin al-qasibi a tafsirin sa mahasin at-ta'wil so kusan dai babu sabani a gun malamai cewa wannan sura suratul baqara an saukar da ita ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan yayi hijira daga makka zuwa madina shi yasa shi ibnu ashur yake cewa ko dai ya zamo an saukar da ita ne a shekara ta farko bayan hijira wato a karshe karshen ta ko kuma a farkon shekara ta biyu ga hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda zamu ga cewa sura din tayi bayani akan hukunce-hukuncen azumi wanda shi kuma azumi sai bayan hijira ne ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan aka shar'anta shi sannan kuma akwai asar daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take cewa ba a saukar da suratul baqara da alu imrana ba face sai ina gun annabi sallallahu alaihi wasallama wato tana nufin tana aure da shi kuma abu ne wanda yake sananne annabi sallallahu alaihi wasallama bai tare da nana Aisha ba sai da ya hijira ya koma madina to wannan asar ya zo fi sahihul bukhari yana ƙara tabbatar da cewa suratul baqara an saukar da ita ne wato a Madina bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma dama ka'ida ce da malamai suka sa na ulumul qur'an cewa akan kira sura da madaniya idan ya zanta sauka ne bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam koda ko lafazin ko kuma lokacin da aka saukar da ita annabi yana halin tafiya kamar misali zamu ga akwai wasu ayoyi ko wata aya da aka saukar a makka a ranar sallah a hajjin bankwana na annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan ba zai hana masura ta zamo madaniya ba matukar dai an saukar da ita ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira shi yasa allamutu sudan abdullahi gwandu yake cewa makiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madaniyu ba'da habi haythu hal wal madaniyu al awwal al tiwal arba'uha ina daliban me ya kara shan baitin an soke littafin ba to wannan ya nuna ba kwa karatu kenan ba kwa karatu ko to Allah ya tausaya bada Allah ya gafarta bada to shine Sheikhu Abdullahi yake cewa makiyuhu wato abinda ake kira ko sura wadda ake kira makkiya to ita ce wadda aka saukar kami hijira annabi sallallahu alaihi wasallama koda ku lokacin da aka saukar da ita annabi sallallahu alaihi wasallama baya makka inde ba a riga an yi hijira ba to sunan wannan aya makkiya ita kuma almadani ko almadaniya ita ce wadda aka saukar ba'daha bayan hijira bi haisu hal shi ma duk inda aya din ta sauka ko sura din ta sauka inda ya zan an riga sai da aka yi hijira sannan aka saukar da ita to sura din ta zama madaniya to sai yake fada cewa yana ba da misali daga cikin surori waɗanda aka saukar a madina yake cewa wal makkiyu wadda ake jinginawa zuwa ga wal madaniyu wadda ake jinginawa ga madina to shine surori al-awwalu tiwalu sune surori guda hudu waɗanda suke masu tsayi masu tsawo arba'uha guda hudu yana nufin suratul baqara suratul ali imrana suratul nisa'i suratul ma'ida wannan dukkan su an saukar da su ne bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama wato bayan ya koma madina kenan kaga suratul baqara tana daga ciki to abin da yake dhabit a gun malamai na ulumul qur'an shine an yi hijiran ko ba a yi ba ba wai a ina ayin ta sauka ba a ana la'akari ne da kamin hijira ne ko ko bayan hijira to shine ya bada misali da cewa daga cikinsu akwai bara'atun anfalu shine na nemi ku kawo to na gwada ku ne don in ga ko ana karatu to ashe ba a yi Allahul musta'an to sai ba da misali bayan waɗannan surorin guda hudu akwai suratu bara'a ita ma madaniya ce haka akwai suratul anfal suratul anfal ita ma madaniya ce ya gabatar da bara'a ne akan al-anfal saboda lalura ta waka wato da suratul baqara da suratul ali imrana da suratul nisa'i da suratul ma'ida da suratul anfal da suratul tauba wannan dukkanin su an saukar da su ne bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira shine abinda Sheikhu Abdullahi yake faɗa a littafin sa al-fara'idul jalila rahimahullahu ta'ala saboda haka babu sabani gun malamai cewa suratul baqara sai da manzon Allah ya hijira sannan aka saukar da ita ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan malamai kamar shi Ibn Ashur tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yake cewa da tartibi na sauka wato at-tartibun nuzuli ita ce sura ta 87 a sauka wato sai da surori 86 suka sauka sannan aka saukar da suratul baqara wannan tartibi na sauka kenan ba at-tartibul mushafi ba kun ga at-tartibul mushafi ita ce ta biyu amma kuma wajen saukarwa to ita ce ta 87 sannan yake cewa an saukar da ita kamin a saukar da wato suratu Ali Imran sai da aka saukar da suratul baqara sannan aka saukar da ita Ali Imran din kusan sun yi kusa da juna wajen sauka sannan kuma sai da aka saukar da wato wailul lil mutaffifina ita kuma ta riga suratul baqara din sai da aka saukar da ita sannan aka saukar da suratul baqara sannan aka saukar da suratu Ali Imran to wannan abin da ya shafi wato at-tartibun nuzuli kenan sai batu aka abin da ya shafi ayoyinta bayan mun ji cewa madaniya ce an saukar da ita wato a madina kuma babu sabani na malamai to bisa ga lissafi na mutanen al-Hijaz Makka da Madina har ma da Asham su sun tafi kan cewa suratul baqara tana da aya 285 anasu lissafi kenan wanda ake kira da al-addul hijazi saboda haka anasu lissafin abinda wato suka tafi akai kenan sannan kuma akwai al-addul basari shine kyargo kyarge na mutanen basara su kuma sun tafi kan cewa suratul baqara tana da aya 287 sannan akwai al'addul kufi shine na uku na ƙarshe wato lisafin mutanen kufa su kuma sun tafi kan cewa suratul baqara tana da aya 286 wanda wannan wasu daga cikin malamai sun raje hashi akan sauran rugowar waɗancan zantuka da suka gabata cewa adadin surorin suratul baqara tana ɗauke da aya 286 wato lisafin mutanen su kufa kenan da yawa daga cikin malamai sun raje hashi akan lisafi na mutanen makka da madina da na sham da na kuma basara saboda shi wannan lisafi na kufa kusan isnadin sa yana tukewa zuwa ga aliyu ibnu abi talib radiyallahu anhu wanda kuma mun san matsayin sa ta fuskar ilimi da karatu da sanin alqur'ani mai girma to shi yasa wasu malamai suka wato rijayar da shi sannan suratul baqara malamai suka ce bisa ga biyar diddigi da lisafi tana da kalimomi kalima 6,121 sannan tana ɗauke da harufa harafi ba kalima ba harafi 25,500 yauwa ina alarmomi sai a fara lisafi ko zuwa gobe sai alisa ba mana kalimomin da kuma harufan kalimomi 6,121 kalimati kenan harufa su kuma 25,500 sai a gwada to mun gwada ne shekaru masu tsayi a baya su wannan akwai ibnu adil yana da tafsiri mai suna al-lubab fi ulumil kitab ya ambaci wannan magana so saboda haka suratul baqara sura ce mai girman gaske shi yasa malamai suka ce ita ce mafi tsayi daga cikin surorin alqur'ani babu sura wadda ta kai ta yawan ayoyi saboda haka ta fi kowace sura tsawo daga cikin surorin alqur'ani mai girma babbar sura ce ta kunshi abubuwa da yawa to shi yasa abubakar ibn al-arabi al-maliki rahimahullahu ta'ala a littafin sa ahkamul qur'an yake ba da labari yake cewa ya ji daga wani daga cikin malamansa yana gaya masa cewa suratul baqara tana ɗauke da hani 1,000 na hayi akwai hani kar ku yi kaza an hana kaza har 1,000 sannan tana ɗauke da umarni 1,000 sannan tana ɗauke da hukunci 1,000 sannan tana ɗauke da labari 1,000 kaga 4,000 kenan haka shi ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala ya faɗa yace wani daga cikin malamansa ya gaya masa to ita ma an ba da aiki sai a fara lisafi abinci ko muna hukunce-hukuncen da hani da umarni da kuma labari so kaga wannan shi ke tabbatar maka cewa wannan sura babbar sura ce ba ƙaramar sura ba ce kuma fito da waɗannan hukunce-hukuncen har guda 4,000 umarni 1,000 hani 1,000 hukunci 1,000 labari 1,000 su kaga ai sai a shekara ana tafsiri ba gama ba shekaru ma ba ma shekara ɗaya ba saboda haka sura ce wadda take ta tara abubuwa masu yawan gaske tana da abubuwa masu yawan gaske babbar sura ce shi yasa za mu ga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyiduna umar kamar yadda abu abdullahi al-qurtubi ya kawo a tafsirin sa al-jami'u li ahkamil qur'an yake cewa sayyiduna umar ya shekara 12 yana karanta wannan sura wajen haddace ta da kuma haddace waɗannan hukunce-hukuncen da ta kunsa da kuma tadabburin ita wannan sura ɗin haka kuma al-imamu malik ya kawo cikin kitabul muwatta balagat daga ɗansa abdullahi ɗan umar kenan shi kuma yake ba da labari cewa ya karanta suratul fatiha wajen hadda da fahimtar abin da ta kunsa shekara 8 babansa shekara 12 shi kuma shekara 8 wannan me yake nuna maka ba wai wannan yana nuna cewa kamar ba su da karfin har da bane ba haka yake nuna wannan yana nuna maka girman ita sura din shi yasa na fara kawo muku maganar shi Abubakar ibn al-Arabi cewa ɗaya daga cikin malamansa ya gaya masa wannan sura tana ɗauke da wato al'amurar suka shafi 4000 to wannan yana nuna maka matsayinta ba wai ƙarfin hadda ne ba su da saboda su sahabbai yanayin karatunsu idan suka karanta aya 10 a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka su ma sauran ragowar almajiransu idan suka je aka karantar da su ayoyi guda 10 a gun malamansu sahabbai to ba za su tsallake waɗannan ayoyi guda 10 ba sai sun haddace su sun fahimci hukunci-hukuncin da suke ɗauke da wato suke ɗauke da shi sun yi tadabburinsu sannan sun yi aiki da su sannan sai su sake ƙarabawa ga 10 na gaba wannan kamar yadda Abdurrahman As-Sulami ya ba da labari akan haka da isnadi zuwa gare shi tabbatacce wanda shi al-Imam al-Qurtubi ya ambace wannan labari Abdurrahman As-Sulami yake cewa mun kasance in mun karanta ayoyi guda 10 ba ma ƙarabawa gaba sai mun haddace su sai mun yi aiki da su sai ce to wannan sai ya taimake mu abin nan fa jama'ana al-ilma wal amala ma'an sai zan mun hada tsakanin ilimi da aiki to dan karkaje an ce ai sayyiduna Umar ya shekara 12 a suratul baqara ɗansa Abdullahi ibn Umar ya shekara 8 sai ka dauka ko rashin fasaha ne da rashin kayan kwakwalwa a'a su duk hukuncin da suka zo sai sun aikata shi ilimi ne da yake tafiya tare da aiki mu kuma sabanin mu za mu yi ta karatu amma ba mu aiki to wannan shi yake kawo wannan jinkirin kaga duk wannan yana nuna maka matsayi da ita wannan sura take dauke da shi wato suratul baqara to shi yasa a sura ce wadda in mutun ya haddace ta a zamanin magabata to ana lissafa shi cikin malamai saboda babu shakka duk wasu hukunci-hukunci da ake bukata cikin alqur'ani sura din ta tattara to amma fa ba wai ana nufin a haddace alfaz din kawai ba ana nufin har da tare da sanin ma'ana da hukunci-hukunci a da sauransu wanda kuna jin wasu abubuwa da muke kawowa daga malamai wanda duka muna dan tsatsakurowa ne daga cikin abinda malamai na tafsiri wato suke fada sai kuma abinda kwakwalwarmu ta hararo to su suna hadawa da wannan sannan kuma sai sun yi aiki idan Allah ya bada umarni to ba su karabawa gaba sai sun aiwatar da wannan umarni in hani ne sai sun hannu to ba sura ce wadda take abin wasa ba saboda haka suratul baqara sura ce mai girman gaske sannan kuma malamai suka ce wato manyan darussan ta guda 5 ne wanda su ne turaku duk wani abu da za a ambata to ya shige cikin waɗannan abubuwa guda 5 abu da farko shine bayanu sidiqil qur'an wa da'watihi suratul baqara ta kunshi bayani kan cewa alqur'ani gaskiya ne abinda alqur'ani yake kira zuwa gare shi gaskiya ne suratul baqara tana dauke da wannan sannan abu na biyu suratul baqara ta yi bayani akan karkasuwar mutane aji-aji har uku dangane da imani da alqur'ani da kuma karbar shari'arsa na farko suratul baqara ta yi bayani da sharhi akan waɗanda ake kira da almu'minuna masu imani su ne waɗanda suka yi imani da alqur'ani zahiran wa batinan to suratul baqara ta yi bayani akan su haka nan kuma ta yi bayani akan waɗanda ake kira da alkafiruna su ne akasin waɗancan su ne waɗanda suka ƙaryata alqur'ani zahiran wa batinan sannan suratul baqara ta yi bayani akan munafukai su suna tsakiya ba sa cikin muminai kuma ba sa cikin kafirai a zahiri duk da a hukunci kuma suna cikin kafirai. To su munafikai su ne waɗanda suka ce sun yi imani da alkur'ani da baki, amma kuma a baɗini kuma ba su yarda da alkur'anin ba, sun ƙaryata shi. To suratul baqara duk ta yi sharhi akan waɗannan matakai guda uku na azuzuwa na mutane dangane da yadda da alkur'ani ɗin da gasganta shi da kuma wato aiki da shi. Sannan abu na uku, suratul baqara daga cikin manyan abubuwan da ta mai da hankali akan su shine kawo labarin ahlul kitabi, sune al-yahud wa nasara, waɗanda muka yi bayanin su akan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. To can an faɗe su dai a dunkule, amma da aka zo suratul baqara to sai aka faɗaɗa bayani akan su da maganganunsu da aƙidunsu da tarihinsu da irin ni'imomin da Allah ya musu da irin butulcin da suka yi wa Allah. Duk za mu samu wannan a cikin wato ita wannan sura mai girma, wato a suratul baqara. Salamu na hudu, suratul baqara ta ginu ne akan al-ahkamu shari'iyya, ta yi bayani akan hukunce-hukunce na shari'a. Za mu ga cewa a cikin suratul baqara akwai bayani game da sallah, kamin ma sallah akwai bayani game da wato shi karan kansa tauhidi, wato a takaice ta yi bayani akan qawaidul islam, qawaidud dini, ta yi bayani akan al-aqida, ta yi bayani akan ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma suratul baqara ta yi bayani akan sallah da hukunce-hukuncenta da ka'idodinta, wanda ginshiki ne daga cikin ginshikan musulunci. Sannan suratul baqara za mu ga ta yi bayani akan azumi da hukunce-hukuncensa, wanda shi ma ginshiki ne daga cikin ginshikan musulunci. Sannan suratul baqara ta yi bayani akan zakka, wanda ita ma ginshiki ce daga cikin ginshikan musulunci. Sannan suratul baqara ta yi bayani akan aikin haji, a ciki za a koya mana yadda ake aikin haji, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa. So gaba ɗayan waɗannan hukunce-hukuncen suratul baqara ta yi bayani akan su. Sannan abu na ƙarshe na biyar, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rufe da ba da labarin wato umarnin da ya bai wa masu imani kan cewa su koma ga Allah ta fuskar tuba da mai da lamari zuwa gare shi. Sannan kuma su nemi taimako su samu nasara akan kafirai, wanda za mu ga su ne ayoyin ƙarshe a ita suratul baqara ɗin. Su waɗannan abubuwa guda biyar su ne manyan turaku da wannan sura mai albarka ta dogara a kai. Duk wanda baya cikin biyar ɗin nan to za ka ga yana komawa ga ɗaya daga cikin su ne, amma su ne manya. Su kaga sura ce wadda take babba ƙwarai da gaske. A Jalaluddin Suyuti rahimahullahu ta'ala yana da littafi mai suna As-Sararu a Tartibul Qur'an. Shi littafin aikinsa don ya fito maka da hikima da fa'ida da sirrin da yasa aka haɗa wannan sura da wannan. Ma'ana menene fa'ida da tasa aka kawo suratul baqara tsakanin suratul fatiha da suratul Ali Imran? Shi littafin yake karantar da kai, an buga shi ana sayar da shi kasuwa. As-Sararu Tartibul Qur'an na As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. To da yazo yayi bayani kan hikimar da tasa suratul baqara ta biyo bayan suratul fatiha, sannan ta zo kamin suratul Ali Imran, yayi bayani mai matukar fa'ida kuma mai gamsarwa. Yace dalili shine ita suratul fatiha ta kunshi bayani ne akan wane ne Allah, menene sifofinsa, menene sunayensa, abinda suratul fatiha ta kunsa kenan. Sannan ta yi bayani kan cewa babu wanda ya cancanta a bauta masai shi mai waɗannan sunayen da wannan sifofin, kamar yadda dai bayanai sun gabata a kowa ya ilmantu akan wannan. To za mu ga ita kuma suratu Ali Imran ita kuma ta kunshi bayani akan kawo shubuhohi na ahlul kitabi da kafirai da kuma warware su da naƙarinsu. To suratul baqara ita kuma da aka kawo tsakiyar su ita kuma ta kunshi bayani ne akan qawaidul islam da kuma bada labari akan su ahlul kitabi din kamar yadda muka ambata amma kuma bata karkata zuwa ga bujurowa da wasu shubuhatu nasu ba saboda haka suratul baqara an gina ta ne don a fayyace hukunce da dokoki da kuma kissoshi waɗanda aka dunkule su a cikin suratul fatiha kaga suratul fatiha waɗancan abubuwa da muka ambata guda biyar da malamai suka ce su ne turakun suratul baqara ai duk mun fito da su a suratul fatiha to suratul fatiha kamar yadda muka faɗa a jiya a ibnu juzai a tafsirin sa at-tashilu li ulumi at-tanzil yake cewa ita suratul fatiha nuskhatun ce mukhtasara minhu wato wani photocopy ne da aka takaice shi daga alqur'ani mai girma to da aka zo suratul baqara shine sai aka shimfida waɗannan hukunce aka yi bayani akan alqur'ani menene shi menene sifofinsa me ake bukata a yi gabe da shi aka zo aka yi bayani akan tauhidi wanda ya kunshi ma'anar la ilaha illallah da kuma ma'anar muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka yi bayani akan ayyana wasu hukunce a suratul fatiha ba a faɗi sunan sallah ba amma a dunkule kuma akwai ta tunda an ce iyyaka na'budu sallah ta shiga azumi ya shiga zakka ya shiga aikin haji ya shiga duk wata ibada ta gangan jiki da ta aqida ta shiga ko ta zance to a suratul baqara da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo sai ya bada misalin waɗannan wato hukunce da aka dunkule su a suratul fatiha sai aka fito da su fili aka yi baka bayanin yadda ake sallah da hukuncinta da komai haka nan zakka haka nan azumi haka nan aikin haji to da aka gama wannan duka wannan ana iqamatul hujja ne duk abin da aka yi a cikin suratul baqara iqamatul hujja ake kiran shi iqamatul adilla wato tsayar da hujjoji akan cewa fa bautan nan da aka yi ishara da ita a cikin suratul fatiha to ga yadda za a yi ta kuma ga dalilan da yasa za a yi ta to amma da aka zo suratul ali imrana to waɗancan hukunci da suka gabata a suratul baqara al-yahudu wan nasara yahudawa da kristoci sun ƙaryata da daba daga cikin waɗannan hukunci kuma suka ambaci wasu shubuhohi amma Allah bai musu raddi ba bai musu martani ba sai da aka zo suratul ali imrana da aka zo suratul ali imrana ita kuma sura ce babban ginshikinta shine kawo shubha da kuma warware ta to wannan shine khulasar abinda shi Jalaluddin As-Suyuti ya ambata a wancan littafi nashi kuna iya kobawa gare shi asraru tartibil qur'an so abu na gaba sai abin da ya shafi falala game da ita wannan sura babu shakka suratul baqara hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun zo da yawa suna bayani akan falalarta jumlatan wasu hadisan suna bayani akan falalar wasu ayoyi daga cikinta daga cikin hadisan akwai hadisin da aka ruwaita ta hanyar Abu Umama Al-Bahili Allah shaida da shi wanda hadisin yana cikin sahihu Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa iqra'u suratul baqara fa inna akhzaha barakatun wa tarkaha hasaratun wa la tastati'uha al-batala Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku karanta suratul baqara saboda riko da suratul baqara ana kokarin fahimtar ma'anoninta da ciro hukuncinta da yawan karanta ta to akwai albarka a ciki shi yasa duk wanda ya haddace suratul baqara kuma ya san hukuncinta ba wai wanda ya haddace harufa ba an gane dabi'an mafi yawan alarmomi yanzu ke ya haddace sannan kuma ya san waɗancan hukuncin da muka ambata a baya ya an bashi takarda aka ce ya zano wato hani dubu zai iya rubutawa ya rubuto umanni dubu zai iya hukunci dubu zai iya labari dubu zai iya to wannan shine ya haddace suratul baqara ba wanda kawai za a bashi speaker ya ta tilawa ba wannan bai san suratul baqara ba ba da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana ba to shi yasa manzon Allah yace akwai albarka duk mutumin da kuma yayi wannan inda yana son rayuwarsa ta yi albarka fi dunya wal akhirah to ya tasamma suratul baqara insha Allah duk abin da yasa gaba sai ya kai karshen sa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa tarkaha hasaratun watsi da suratul baqara ba a karanta ta ba a lura da ma'anoninta to nadama ne ranar tashin kiyama zaka yi da na sani saboda zaka ga irin ganimar da aka tara ma ahlul baqara kai kuma kana gefe saboda baka cikin su an ce ka je makaranta ka samu malami ya koya baka ka haddace yayi ma tafsiri na ilimi kaki to ranar tashin kiyama zaka yi da na sani wannan shine amfaninta wato na biyu na uku kuma wala tastati'uha albatala haka dan kuma mabarnata ba sa iya keta wurin da adda suratul baqara ko keta wanda yake ma'abuci suratul baqara daya daga cikin marwayta sai yace albatala sune as-sahar bokai matsafa saboda haka suratul baqara babban garkuwa ce game da tsafi indai ka haddace ta kana tadabburin ta to duk bokayen duniya su taru su yi maka sihiri sai dai ya koma gare su suratul baqara ba za ta bari wannan sihirin ya kai gare ka ba wannan annabi yake faɗan wannan fa sallallahu alaihi wasallam wal hadithu fi sahihi muslim su kaga wannan falalaci cewa suratul baqara ga albarka sannan kuma ga kariya ga kariya da shedanu ga kariya da bokayi ba sai ka je ka hada wasu surkulle ko wasu abubuwa ba rike ta kawai ita karantawa ka haddace ka yi ta tadabburin ta to insha Allah ta'ala duk wani matsafi zaka fi karfin sa haka yazo hawayo fi sahihi muslim wa fi jami'i tirmidhi ta hanya Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi ma yake bada labari daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yake cewa wato kada ku sanya gidajenku kaman makabarta makabarta kun san can ne ba a sallah kuma ba a tilawon qur'ani to kada kuma yadda gidajenku kaman makabartu ba ku karanta alqur'ani a cikin su sai yake cewa domin duk gidan da ake karanta suratul baqara to shedan yana gudu daga wannan gidan ko ba shedanin aljani ba hadda shedanin dan adam duk wasu shedanu ba za su iya zuwa gidanka ba ba za su iya ba indai kana yawan karanta suratul baqara to duk wani shedani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gudu yake yi daga gidanka in kaga mutane a gidanka to ahlul khairi ne ma'abuta alkhairi ne su kaga wannan yana nuna mana me falalan suratul baqara ga masu neman kariya ko tsari to sai su rike ta a dinga yawan karanta ta kaga wannan ana buƙatar kenan dole sai ka koma makaranta saboda an fi da son a karanta ba wai a saka kaset ba wannan lalaci ne an gane inda ya zanga kaset din kawai aka dogara wato shi bai da lokacin da zai je ya koyi karatu saboda haka zai nemi kaset sai ya dinga kunnawa yana saurara to wannan kaga an je lahira baka cikin ma'abuta suratul baqara baka ciki sannan karanta ta in ma kai sa'a din shedanun sun gudu to kai tunda baka karantawa ba lalle bane bokaye su kasa yin nasara akan ka tunda ba kai ke karatun ba kai ma saurare kake yi ashe wannan malamai suka ce abin da yafi ka je makaranta a koya maka tunda kaga shekara nawa sayyidina Umar ya yi 12 ko ba haka ba 12 to mu alhamdulillah duk da ba za mu iya tadabburi irin nasu ba to cikin shekara ɗaya zaka abin nan zaka haddace ta kuma ka fahimci hukuncin ta wannan shine mafi gaya in ba kana da himma wata ɗaya zaka abin nan zaka haddace suratul baqara tare da tafsirin ta da hukuncin ta da komai data cikin wata ɗaya kware da gaske to saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan kaga wannan yana tabbatar muna da falala na ita suratul baqara din a dunkule a karan kanta saboda haka sunna ne a dinga yawan karanta wato suratul baqara ba sai an sauke qur'ani ba ba sai ka sauke alqur'ani in ka gina gida ko shago ko wani abu ba wanda abu ne da malamai suka ce la asala lahu ba ya da asali a sunna saboda haka kai karankan ka kaje ka karanta suratul baqara cikin sauki cikin sauki amma ba kai da lokaci cikin yaran ga dake zuwa islamiya sai a sa wani a bashi assignment kullun aikin da za a bashi to ka sauke baqara cikin assignment din da za a bashi kenan yawa kullun sai ka sa mai a jadawali timetable din sa kullun cikin aikin ka to zaka sauke mana suratul baqara a wannan gida mai albarka tunda kai akwai la'akari da cewa ga ayyuka ga aikin gwamnati ga kasuwanci ga dawaliyar jama'a ga neman abinci to zama gidan zai zama maka lalura zai zama maka wahala amma su yara kullun suna gida to ko su din ka samu karanta suka yi karatu suka iya zaka iya wakilta su dinga karanta wannan kawai ya isa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma wasu ayoyi kuma wasu hadisai sun zo sun yi bayani akan falalarsu daga ita suratul baqara din kamar yadda ya zo min hadisi abdullahi dan mas'ud fi sahih al-bukhari wa muslim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara to kafatahu sun ishe shi malamai masu sharhi in kuka duba ko da fathul bari to an kawo maganganu me annabi yake nufi da kafatahu sun ishe shi wasu malamai suka ce sun ishe shi daga qiyamul layl ko da bai yi ba ladar da za a ba wanda ya qiyamul layl za a ba shi wasu malamai suka ce kafatahu sun ishe shi su zama masa kariya daga duk abin da yake jin tsoro haka duk wannan sauki ne na shari'a in ma baqara din ta yi matsawo to ayoyi na biyu na ƙarshe ba su ma akwai wahala minti nawa amanar rasulu minti nawa an karanta a gaba wahala ko to wannan kenan saboda haka in ma baqara din ba ta samu ba to kada dai ka kuskura kuma waɗancan ayoyin su ma a rasa su amma karanta ayoyin kuma na ƙarshe kuma kada ya hana ka kuma yawaita karanta ita suratul baqara din saboda waɗancan hadisai saboda haka in hadisai suka zo da abubuwa daban-daban to kowane aiki ake da shi saboda kowane yana nashi wato matsayi haka kuma hadisai sun zo game da bayanin wato ita ayatul kursi wadda aya ce min al-baqara aya ce daga cikin ita suratul baqara din wanda akwai hadisi ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda fi sahih al-Bukhari mu'allaqan haka yazo fi sahih Muslim kuma mawsulan wata rana annabi ya wakilta shi hukun abinci na zakka to sai shedan yazo yana sata wannan abincin wannan dai kissar sananna to karshe har Abu Huraira yayi nasarar kama shi hannu da hannu yace to saboda haka zan kai ka gaban manzon Allah yace to ba haka za a yi ba kai hakuri zan taimaka ma zan baka wani sirri akwai wata aya in ka karanta ta to ba shedanin da zai iya kusantar ka to ka san sahabbai da son alkhairi sai ji kuma an ce aya sai ce wace aya ce sai ce ayatul kursi in dai kana karanta ta to ba ko da ni da duk wani wanda ya siffanta da siffa ta shedan ba zai iya kusantar inda kake ba ko gidanka ba zai iya ba da ya gaya masa haka Abu Huraira sai koma wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullah ga yadda muka yi da duk da kamin ma yazo an ba annabi labari annabi yace da shi to wannan me kawo maka samame cikin dare ya ta gudana tsakaninka da shi sai ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari ga yadda suka yi sai ce to abin da ya gaya maka game da ayatul kursi sadaqaka abin da ya fada ya gaya ba gaskiya amma wa huwa kazubu duk da al'asali shi mai yawan ƙarya ne makaryaci ne amma nan abin da ya gaya maka gaskiya ya fada ayatul kursi lalle tana maganin shaytanu tana maganin shaytanu haka kuma akwai hadisi min sahihi muslim hadisin ubay ibn ka'b shima annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa in baka labari da wata aya mafi girma cikin ayoyin alqur'ani ita ce ayatul kursi wato wannan aya din mai daraja sai ya bashi labari da ita cewa wannan aya aya ce babba aya ce mai darajan gaske to kaga wannan bayan tabbatar da falala na shi alqur'ani mai girma na shi suratul baqara jumlatan gaba daya to haka kuma mun ji cewa waɗannan ayoyi nata suna da daraja suna da matukar amfani cewa a kula da su so suratul baqara sura ce mai girman gaske saboda haka wannan duka shimfiɗa ne game da ita suratul baqara dan abin da ya kamata a faɗa kuma ina kyautata zaton kowa zai fahimci ina wannan sura ta sa gaba kowa ya fahimci menene wannan sura ta kunsa kuma duk wadancan hukunce da muka ambata muka yi bayani to ambatun su zai zo a cikin sura din daki duk za a yi bayani akai to Allah ya taimaka saboda haka surar bayan basmala wanda bayani ya gabata a kanta ta fara da bayani kawo wasu harufa ta fara da alif lam mim sannan sai aka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to wannan harufa malamai sun yi maganganu mai masu yawa akai saboda haka akwai sabani na malamai tun daga shin harufa ne ko za a dauke su matsayin sunaye sannan harufa ne da za a iya fahimtar wani abu da suka kunsa koko harufa ne da za a wakkala ma Allah al'amari subhanahu wa ta'ala to wasu daga cikin malamai Allah ya kara musu yadda sun tafi kan cewa alif lam mim wato sunaye ne wasu na cewa sunaye ne na shi alqur'ani ya daga cikin sunayen alqur'ani wasu kuma suka ce sunaye ne na surorin alqur'ani sunaye ne daga cikin wato sunaye shi alqur'ani Allah madaukakin sarki yake bude wasu surori da su wasu daga cikin malamai suka ce su waɗannan harufa sunaye ne na Allah subhanahu wataala shi yasa zamu ga an yi amfani da su ta sigogi kusan gida biyar akwai ayoyin da zaka ga an ka wasu surorin da an bude su da irin waɗannan harufa tun daga matakin harafi ɗaya irin su suratul swadi kaga da aka zo sai aka ce swadi kaga harafi ɗaya ne irin su qaf irin su nun sannan kuma akwai waɗanda zaka ga an fara su da harufa guda biyu irin su taha irin su yasin kaga su kuma harufa guda biyu aka yi amfani da su akwai waɗanda su kuma aka yi amfani da su a matsayin harufa guda uku kamar ita wannan sura din wato suratul baqara alif lam mim da ya kuwata alif lam ra kaga zaka ga duka harufa ne guda uku wasu daga ciki kuma zaka ga an buɗe su da harufa har guda hudu irin su alif lam mim ra su zaka ga hudu ne to mataki na biyar su ne waɗanda zaka ga an bude su wato da harufa guda biyar wanda surori guda biyu ne a alqur'ani daga cikin su akwai suratu maryam to malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya yi wannan nau'antuwan wasu a bude su da harafi daya wasu harafi biyu wasu harafi uku wasu harafi hudu wasu harafi biyar to akwai dalili babban dalili shine a usulubi na su larabawa wanda alqur'ani ya sauka da shi wato akwai lafazin da suke fada da harafi daya kamar wani sashi daga cikin huruful jarri irin salamun irin subi harafin jarra ta bismi din nan to akwai wasu kalmomi da laraba suke amfani da su wajen furta su da harafi daya wanda wannan ya shafi harafi sannan cikin harufa kuma akwai wadanda zaka ga laraba suna amfani da su a matsayin harufa guda biyu irin su min kaga harafi biyu ne irin su man sannan kuma cikin kalmomin larabawa akwai zaka ga bangaren suna da aiki wani sunan sai kaga yana da harufa guda uku kamar as-sulasi kenan wani fi'ilin kaga yana da harufa guda uku kamar al-fi'ilu sulasi muna da suna sulasi muna da fi'ili sulasi sannan kuma akwai wanda zaka ga kuma yana da harufa guda hudu wato kala biyu ne shi akwai al-mujarradu wato ar-ruba'i akwai kuma as-sulasi al-mazidu bi harfin wahid sai a ƙara masa harafi daya sai ya zama yana da harufa guda hudu ko kuma a ƙara masa harufa guda biyu sai ya zama khumasi yana da harufa guda biyar to duk zantukan larabawa gaba daya bai fita daga wannan tsarin ba to shi yasa alqur'ani da Allah ya zo sai amfani da irin wannan usulubi nasu yayi amfani da irin wannan usulubi nasu to saboda haka Allah ta'ala ya bude ita wannan sura din da waɗannan harufa masu girma harufa guda uku alif lam mim sannan sai aka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina to duba da lokaci insha Allah ta'ala ne ya kamata mu dasa aya gobe in mun dawo sai mu tashi anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana tambaya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya yace malam menene hukuncin yin basmalla ko da alwala kama shi a cikin toilet shi ya wannan hukuncin yake zai yi a bayyane ko kuma a cikin zuciya zai yi basmalla din
to kila wannan daga baya ya zo ai bayani ya gabata zai yi asirce dai wannan bayani ai zai yi asirce lokacin da muka yi bayani akan basmala to an faɗi wannan cewa koda a toilet kake zaka yi basmala din amma a asirce to yana yiwa kila daga baya ya fara zuwa tafsiri amma bayani ya gabata akai
sai tambaya shi da wace da Allah malam shi kabbara harama tana sujada nawa sujada ba'diya nawa ke gare ta
kabbara harama
yana magana cewa kabbara nawa ga sujada ba'diya
to muka to in yace kabbara haraba yayin shiru ta farko ake nufi
amma yana magana kabbarorin da ake yi
to akwai sabani na malamai wasu sukan ce idan za a yi sujudu sahwi to za a yi kabbara wadda za ta tsaya matsayin takbiratul ihram bayan yayi ta a zaude sannan sai ya sake kabbara sai ya yi sujudat kaga biyu kenan sai ya zamo kenan a fatawar wa'annan malaman to sujudu sahwi tana da kabarbari guda biyu wasu kuma malamai suka ce a dama ai sujudu sahwi wani sashi ne na ita sallar da ta gabata saboda haka takbiratul ihram din da yayi a farko tana ne to in yazo kai kabbara zai yi zuwa sunkuyawa ko dukawa zuwa ga ita sujuda din ba sai ya saki waccan ba to wannan duka sabani ne na malamai babu kowanne mutum yayi ba matsala kowanne malamai sun ambata yana da wajahi ta fuskar shari'a
sallallahu
alaihi wasallam
wajen tafihi da hannu bayan sallar farila
to abin da ya tabbata shine ayi tasbihi da hannu na dama wannan shine abin da ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan mutum ya sallame sallah to wannan tasbihi da aka shar'anta yayi shi da hannun dama wannan shi aka fi da so shi aka fi da so kuma shine sunna amma idan akwai bukata ta wanda mutum zai iya rika charbi to wannan ba matsala bane zai iya rikawa illa dai an fi da so ayi da hannu to amma akwai bukata kila ko mutum yana da yawan mantuwa musamman yanzu da matsaloli sun yawa ga na tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da ina za a samu kuɗin cefane da kuɗin magani da sauransu to kaga kwakwalwa takan yi rauni sai zan tasbihin ma da aka ce yayi 30 da wani abu to rike shi kiyaye shi yadda ya kamata biddab da yana ba shi wahala to anan ba laifi zai iya amfani da charbi amma kar ya rata ya ta a wuya kar ya dinga saka ta a hannu wannan Sheikh Usman al-Tafisa bayanul bid'ah shaytaniya ya ce bid'a ne rata ya charbi a wuya ko ga hannu to wannan ya halatta amma dai an fi da sun mutun yayi kuma da wato hannunsa na dama ba na hagu ba an gane shi ake kira da al-aqdu kuma akan yi shi ne haka kuna gani ko haka bayan wannan gidan ake tabawa wannan shi ba al-aqdu bane haka shi dai al-aqdu Subhanallah. To wannan shi sunna ta zo da shi. Saboda haka shine al-aqdu a gun Larabawa. Amma wannan ba aqdu bane. An gane? Ba aqdu bane. Shi bai zo a nassi. A bid'a ne yin sa bid'a ne tunda wancan ayi bai da wahala Allah ya sa mu dace
amma ka sai ta bari Allah ya saka kai
insha Allah